Daga muryar Amurka a Washington DC. Wa sauraro assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25:31 da kuma mita 41 cikin shirin yau da gobe. A birnin mai na jamhuriyar Niger ana iya sauraron mu a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu gidajen radio da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma Niya FM. Ana kuma iya kama mu kai tsaye a shafin mu na Facebook Live ko kuma a bi mu ta yanar gizo a voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaji, Safinatu Sada Sodengi,
ni ku kai daga kun ji sunana.
Masu sauraro a yau Juma'a 11 ga watan Agustan shekarar 2017 zamu yi magana ne kamar yadda muka saba akan al'adu zamantakewa har ma da nishadi. Inda yau zamu muga yadda matasan shirin yali shirin da gwamnatin Amurka ke daukar nauyi ko wani shekara. Me ce kuma zamu ga mecece nagartar matasan.
Duk wanda ke ga su ga wurin nan gaskiya sun sa wani abu muhimmi a gaba kuma sun koyi hanyoyi da dama da za su ci gaba da abin da suke da za su karfafa ma kansu gwiwa kan abin da suke.
To gaskiya abin da nake ganin shine matsalar matasa. Rashin yin tunani mai zurfi na ya nake so in ga rayuwata ta zama gobe. Sai kiga mutun ya samu kanshi cikin yanayi na ganin laifin wani akan abin da kusan shi ya jawo wa kanshi.
Sai kuma wata sabuwar matashiyar director fina-finai da wasannin talabijin sannan matar wani babban director fina-finan Kannywood a Najeriya.
Da a zamanin Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da Abu ya hada shi da sahabbansa yace shi aiki suka ji a cikin mutum a gyara mu sai Ummu Salama radiyallahu anha ita ce take mishi ka je kai ka fara yi idan kai kuma za ka dan Allah yanzu anan masa ba ke amfani ba.
Ku dai kawai ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC.
Maryam ta ziyarci inda aka yi taron matasan nan da suka zo shirin bunƙasa.
Sun bunƙasa matasa wani yaji. Kin san Maryam akwai leƙe-leƙen irin nan wurare. To Maryam mun kin samu mana wani abu ne a wurin?
Eh, na ji na haɗu da matasan Afirka ne da akwai ƴan Najeriya, akwai ƴan Niger dai matasa dai daga sassan
da haka da yake mana wasu ai da suka zo.
Na ji ai tana ta kuma mana ta ji nagarta ko wannan suka wani
da. Eh, wannan dai shirin dai tsohon shugaban Amurka ya kafa shi domin tsaurar su matasa akan turbar shugabanci na gari.
Eh, tsohon shugaba Barack Obama.
Sunana Yakubu Sulu daga Yola Adamawa State, Nigeria. Ina harkan gona ne, ina noman shinkafa sannan ina kiwon shanu da akuyoyi da kuma tinkiyoyi wanda nake girmar da su kuma ina sayar da su a lokacin da kasuwa ta yi kyau. Bancin haka kuma ina aiki da USAID yayin da muna aiki ta wajen kare zaman lafiya a arewacin Nigeria. Kun san da cewa duk abin da ya faru game da Boko Haram so shine aikin da muke yi don mu karfafa zaman lafiya a arewacin Najeriya.
To wani taimako kake baiwa matasan Najeriya?
Taimakon da nake basu na musamman shine ina koya ma matasa yayin da zasu yi harkan kasuwanci sannan kuma ina kara karfafa su yayin da zasu samu waɗansu hanyoyi da zasu samu zuwa kasan waje kamar yanda nazo sannan da hanyoyin da zasu inganta harkokin kasuwancin su har yanzu.
Ga ka shirin yali ya kaga wannan shirin wannan shekarar.
Gaskiya wannan shirin ta yi kyau, ta karfafa mu, mun koyi abubuwa daban-daban, mun hadu da manyan malamai a makarantu sannan mun je kamfanoni da yawa da suka koya mana waɗansu harkokin da mun koma kasashen mu zamu je mu koya ma ƴan uwan mu.
Wani abu da ka koya, wani abu da ya burge ka anan Amurka sosai ko me kenan?
Abun da na koyi wanda ya burge ni shine yayin da zamu karfafa matasa su harkan gona. Kun san da cewa kowane mutum da ya kalla wanda yana noma ana kallo shi talaka ne, amma nan na kalla wanda su yi karatu sosai a makarantu suna harkan gona ta wajen haka kuma suna karfafa harkan abinci a kasan nan. Domin akwai wani wata sanyi da muka samu da matasa a nan America yayin da ana kawo su ne zuwa babban makaranta wato university sannan a koya musu yanda za su girma da inganci da kuma sanin harkan gona wajen ko kiwo ne ko noma. noma ne kuma menene don haka sai yara suka iya tasuwa you know da sanin harkan gona so abinda nake so ina kuma Najeriya zan karfafa wannan a makarantu musamman a makarantu na secondary da primary yayin da zamu girma da yara su girma da wannan sanin harkan gona domin in ba abin shi ba rayuwa
ne mun gode
okay assalamu alaikum jama'a sunana Dr. Aishatu Abubakar daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello University Zaria ina aikin likitan kwakwalwa a wurin
to ga kina a shirin yali me aka koyar da ku a wannan shirin
a gaskiya mun koyi abubuwa da yawa saboda kin ga aiki na a gida ya kunshi bincike akan almajirai shin menene matsalolin su menene suke bukata so nayi bincike kala-kala kuma daga nan dai shine mutum zai san abin da zai yi musu so zuwa nan kuma na koyi abubuwa da dama alal misali menene mutum zai fara da shi in ya tafi gida ya kamata a kira wanda suke stakeholders for example masu ruwa da tsaki a cikin wannan system din so alal misali kaman yan anguwa iyaye su almajiran kansu
to a ganin ki wace matsala ce take tafi addabar su almajirai
gaskiya a cikin bincike na ga matsaloli da yawa amma wanda yafi bani damuwa kin ga maganan bara kafin a ci abinci maganan wurin kwanciya na uku kuma maganan shin karatun nan nasu in suka gama me za su iya yi da karatun nasu sai dai kuma su koma wannan system din da suka fito daga cikin shi ba su iya aiki ba mu iya daukan su aiki a asibiti ba mu iya daukan su aiki a makaranta ya kamata a gyara karatun
su sai ya kamata mu taimaka musu
to taimaka musu ba mutum daya bane dole a kawo hannun masu anguwa su gwamnati iyaye da dama dai abinda ya kamata a fara yi a gani na shine maganan ya ne za su samu abinci dan karatu ma sai da abinci a ciki a kawo ɗan da za su daina bara akan titi saboda baransu akan titi yana jawo matsaloli ma da yawa mota ya buge su shiga wani hali daban ba a san wurin da suke ba alal misali magana abinci shine na farko na biyu kuma karatu banda karatun Qur'ani wanda muka san cewa yana da muhimmanci dole a koya musu wasu abubuwa kuma mathematics English wanda za su iya samu su yi aiki da shi nan gaba
Nana Emmanuel Baba Aduku kuma aiki na ne dan bincike akan yanda gwamnati suna yin aikin su da yanda aikin su yana shafa al'umma a Najeriya
to ga ka shirin yali ka gamsu da wannan shirin nan na horaswa na wannan shekarar
abin da ya kawo ni sun duba aikin na da ina yi a yanda ina bincike yanda gwamnati akan kananan local government kuma akan jihar kuma akan shugaban kasa yanda suna yin aikin su kuma sun gan wai ina yin aiki mai kyau so suka kawo ni nan so that in koya in kara ilimi na akan yanda zan koma Nigeria in je kara in gyara yanda gwamnati suna yin aikin su a Nigeria
to Allah ba da sa'a
sunana Farin Dodo
sunana Ali Usman
to me ayyukan ku
ni malami ne na kirkiran sana'a a Yola
ni kuma ne kakakin rundunar 'yan sanda ta kasar Rishen jihar Kaduna
kun gamsu da shirin yale wannan shekarar
sosai sosai saboda gaskiya aikin da nike na maganan bincike da kuma aiki da masu kokarin kirkiran sana'a na samu mutane da dama da ke irin wannan aikin a nan wurin na haɗu da mutane kuma da yawa da ke so su taimaka mani a cikin abin da nike da kuma mutanen da ke so su taya ni rubuce-rubuce a area ɗin
to gaskiya na amfani da yawa musamman ta ɓangaren aikina na ƙoƙarin kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da kuma al'ummar gari na ga yanda hukumomin tsaro suke ayyukansu a nan ƙasar Amurka musamman yadda al'umma ke bawa doka haɗin kai yanda su kuma ma'aikata suke ƙoƙarin kare haƙƙin al'umma saboda haka abu ne mai kyau wanda in Allah da idan muka koma gida zan ƙoƙari mu ga mun sanya shi ɗaya daga cikin ababen da yake shine ƙudurorinmu na kyautata dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umma domin a samu zaman lafiya mai ɗorewa
to kun zo Amurka na san ku kwashe makonni shida maganar batun abinci ya kuma ka samu abincin ya muku daɗi ko yaya
to mu ne Allah ya taimake mu mun dan yi boarding school so eh shinkafa dan wake
da kuke dafawa
eh muke dafawa da kuma akwai restaurant dake irin abincin Asia irin Indian da sauransu so
to gaskiya duk da dai na yi boarding irin nashi amma gaskiya abin ina da nazo satin farko na biyu kin ga dai mu ba ma dafa abinci zamu je wurin cin abincin su ne zaka ga babban wurin cin abinci abuwa kala kala kace kai alhamdulillah wannan abu yayi daidai amma da ka sa bakin ka sai ka ce ina abba gishiri ba yaji abinda kawai dai na ga ya min dadi game da yadda suke al'amura gaskiya shine zaki ga sun sanya abinda Bature ke kira balanced diet wato a samu sinadarori masu kyautata jiki da kuma lafiyar dan adam da farko da nake kin cin abincin in ga sai na ƙara gishiri sai na ƙara kasa to matsayina na wanda yayi karatu na wannan fannin sai naga cewa ai ban kyautata wa kaina saboda mutanen nan sun gyara abin nan da kyau kuma in na duba naga ababan da ake sawa a sa carrot nan wurin a sa carrot na a sa lentil nan wurin a sa masara wake sai kiga komai yayi kyau sai naga wannan abincin dan dano ne dai mai dan matsala to bayan sati uku kawai sai na bilahi ni ma na koyi
to dai yanzu dai wace gudunmuwa kuke fatan kaiwa Najeriya kun koyi wasu abubuwa dai na sani ne to wace irin gudunmuwa kuke
gaskiya ina ga gudunmuwan da zai fi cancanta mu bada shine mu jawo matasa jikinmu mu tattauna da su mu kwatanta musu irin hanyoyin da ake amfani da su a cimma nasara
a wannan a ganin ka wacce matsala ce ta damun matasa sosai
gaskiya rishin tunani da kuma sanin ya ya kamata mutum ya ciyar da kan shi gaba ya ciyar da al'umman shi gaba a wannan zamani shine so kuma duwan da ke ga sun zo wurin nan gaskiya sun sa wani abu muhimmi a gaba kuma sun koyi hanyoyi da dama da za su ci gaba da abin da suke da za su karfafa ma kansu gwiwa kan abin da suke so gaskiya ina ga muhimmiyan gudunmuwan da zamu bada shine mu zauna da matasa mu kwatanta musu mu tattauna da su kuma mu taimake su wurin tsara kaman misali plan din su da za a ce kenan na cewa
to gaskiya abin da nake ganin shine matsalar matasa kamar yanda Fardun ya faɗa ƙari akan haka akwai rashin aikin yi da kuma rashin tunanin ya mutum zai kirkiro aikin da kanshi da raja'a akan gwamnati da kuma rashin yin tunani mai zurfi na ya nake so in ga rayuwata ta zama gobe sai kiga mutum ya samu kanshi cikin yanayi na ganin laifin wani akan abin da kusan shi ya jawo wa kanshi to zamu ce kamar yanda ni da shi muka tsara daga jahar Katsina muka fito idan mun koma zamu tara matasa gurgurda abin da muka koya zamu kokari mu kwatanta musu mu ga mun canza tunanin waɗanda zamu iya canzawa na kusa da mu domin su dauki mataki na kokarin juya wasu ba wai dole sai wanda baya da aiki ko kuma bai da wani abin yi zamu koyar ba a'a har wanda muke ganin yana da aiki amma yana da ikon ya ga ya bada nashi gudunmuwa ta wurin canza wasu zamu kokari mu same su domin mu tattauna ga kuma mun kawo canji wurin bangaren gudunmuwa da zamu bayar kuwa wurin zamantakewar al'umma shine ababen da muka ga kasar nan tayi an koya mana tarihin Amurka an gaya mana yadda aka yi da walalun da suka sha da nasarorin da suka sha suka samu amin to mu akwai waɗanda mun fuskanta ko muna fuskantar su a yanzu zamu ba hanyoyin da suka fuskarwa da nasu domin mu warware namu na gida
to gaskiya wurin kin kyauta wannan da mu da masu
sauraro a kasan wannan shirin ya linko wallahi ya taimaka wa matasan Afirka sosai sun labada gudunmuwa kuma ya bubuda musu kofofi da dama
gaskiya kuma su ga yanda duniya take da tsari yanda ake abubuwa
fatan kuma duk tunanin da suka yi Allah ya ba su iko
amma ya ga ma shine horar da su domin su je gida su aiwatar da abin da suka koya su taimaka wa al'umma shine
magana samu ci gaba
to Allah ya sa mu dace to an gaishe ku Maryam da ke da to mun samu mun tattauna ko in ce na tattauna da ɗaya daga cikin matasan daraktoci bari mu je amma fa daga Kanewa da Najeriya
assalamu alaikum warahmatullah
alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh
a takaice wace ce Muhibbat Abdulsalam
sai sai dai in kuma faɗi da sai in ce Usman kamar ya fi kowa sanin wace ce Muhibbat Abdulsalam a takaice dai sunana Muhibbat Abdulsalam a haife ni a garin Kaduna sannan kuma na yi karatu na a garin Kaduna primary and secondary school inda na wuce Nuhu Bamali Dariya na samu diploma a accounting and audit kafin dai in fara aikin fim na ɗan yi aikin kamfanoni haka kamar secretary kashiya sai like that ina ɗan yin shi ɗin on and off which you know daga baya kuma nazo na bada muhimmanci ga baki daya a harkar su
na san an yi ya acting kaman wani irin yan fina-finai ne wanda kila mutane za su iya dan tuno su ce a muhimmancin nan
eh to na kanyi fina-finai da dama wanda fortune dina a duniya kike shi din imani sannan na dan zo na kanyi wasu fina-finai daga nan na shi din soyayya na lerawa shi sannan a cikin lawisa wanda nai a Kano from biya dai Allah ubangiji ya dan buɗe hanya daga nan na zo na fina-finai irin su nahiya irin su mutane irin su suna irin su kamala da dai sauransu wanda ba kowanne zai iya lissafowa ba yanzu
to muhibba tana da aure in tana da shi wa take aure
muhibba tana da aure kuma duniya ta san muhibba tana da aure da gaskiya Hassan ji shi ne mijin muhibba Abdulsalam kuma cikin auren na Allah albarkaci auren da ƴaƴa mata har guda uku
ki ce tuwana mai na kai
tuwana mai na kai
da director ga irwaja
yanzu alhamdulillah ni ma na zama director
yanzu muhibba a matsayin mu abin da yasa nace bari mu nemo shi kenan mace a harkar Kanwood harkar fina-finan Kano ko arewacin Najeriya yawanci abin da ake kallo shine sai dai su yi wasan kwaikwayo ko kuma a ce sun shirya da kudin su an dau nauyi sai gashi ke kin ce directing me ya canza tunaninki akan haka irin ba za ki ga za su ganshi wani a'a bambara kwai hakan nan yaya kuma a'a mace ce kuma gashi director
Hausa eh haka ne na samu suka da yawa amma kuma waɗanda suka yabi abin suka bani karfin jiwa sun kuma su sukan yaba abin da yasa na zabi directing a gaskiya ni ina son a ce kodin su idan ina zaune ina amfani da kwakwalwa ta ina amfani da numfashi ina wato Mandela of Langata so akwai ni ma abokiya kallon Indian princess sai kuma mama fiye wanki siri sai na ga ina kallon mata Eta Kapoor to yanayin da take bin salon directing ɗinta da abubuwa na je ina bin labaran ta ina everything dai haka yanda take samun suka amma in ga ya maka ta dace take zama mace ne kamar maza dan ba za mu ce wace ma kan duk iman kan duk ta da ni ban jayayya da ayar Allah kuma kan just try ni abin da na dauka shi ne kuma ra'ayina na faɗa no one should judge me elder daga nan kuma ana nan kawai sai na gaya ma Hassan sun kafin mu aure nace mishi ki fara koya mun salon yanda mutum yake rubuta labari sai ce mun ya fa mu da mu gane yake ba kina so ki koyi rubuta labari kina so ki koyi direct kina so ki koyi continuity sai na ce mishi let me come out bari gaya maka gaskiya I want to be a complete maker ni ba na so zama kawai wai actress sau a'a saboda gaba ɗaya na karanta a arewa babu mace da take so ta tsaya a bayan camera sai dai a haska ta zama star to ni kuma a nawa tunanin sai nake ganin cewa mu ma fa za mu iya fa saboda akwai wasu guraren wasu abubuwan da kiwon mace ta ya mace ce mace ta san menene za a yi a guri kaza mace ta san menene za a yi a guri kaza to ka ji babban dalili da sa ne choose din ta ne to tun kafin man auren ya bani opportunity to say har ma na zo nai direct din sun guda biyu ne lera wanda na fitar da musa ne kana a wannan sun din da fara tara masa da waye kuma kura su ta jiya da su gararo da tara masa sa ta nuna ma duniya cewa za ka iya dauko wanda ba sa baka hada shi da mata sa sun sai hadda sannan sai ta kandi wanda nayi yarda da mutum wannan it future baban lahaya da Mustafa Musi da ni da wata ya saban yarinya sai na lokacin nan sai na dawo zan tuka
a yawanci mata a arewa suna fuskantar kalubale kamar misali zaki ga akwai yarinyar da aka je a kaman jihar Sokoto Kebbi a Arugungu aka bata shugabar karamar hukuma aka ita aka ce ai mace ce a Kano kwanan nan an sami badakalar cewa akwai mata guda biyu da a majalisa aka kawo wani mukami da za a ba su shi ma aka ita sannan kuma yanzu haka akwai gwamnatin tarayya ma akwai macen da yanzu haka an ba da sunayen ta a cikin mutanen da za su fito a wasu mukamai a Najeriya wurin mutum 27 ita ce ta 27 din amma karshe sai aka nemi sunan ta yayi batan dabo yanzu haka muna binciken mu gane ya akai sunan yayi batan dabo daga wayancan shin ke mace ce a arewa babban kalubale ne muhimmi kice mana wani abu akai
karfafa manta ko a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba wai mace ta fito ta shugabanci mutane gabaki ba ya kamata a ce a jama da mata ko a zamanin Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da abu ya hada shi da sahabbansa yace ki aiki suka ji aiki fa mistaken a gyara mu sai Ummu Salama radiya dawo anha ita ce take mishi ka je kai ka fara yi idan kai kuma za su dan Allah yanzu anan mace ba ke amfani ba akwai sahabbai mata da yawa kamar irin su Saida irin su Abdullahi ni dai kawai abin da nake so shi ne ba wai mace ta fito ta shugaban kasa ko ta shugaban ba amma a parliament we need women mu muke daukar ciki a cikin
majajen mu muke haihuwa mu muka san meye ne mu muke kwantar ma da majajen mu hankali dan me zai sa idan za a dama abin maganar kasa ba za a
ta buga babban riga a ce sa sai a buga babban riga a ce
kuma idan ya je dauko in namiji ya je dauko tajin sa let me do example with my husband akwai ranan da yana shooting din wani film ba sai na faɗi cewa shi din ba da artist din suka taga masa kai ya rasa yanda zai yi kirari ba mu umar zan balle ke sai nake karka balle ke sai ko ma gefe kai ta hasbun Allah wa ni'mal wakil Allah zai daura ka akan kan bayan ba ta yi ke kira yake mun ci gaba da aiki sai ki bar mu sai ki dace ki kaga ai mace ba za a taba cewa mace ka ci baya ba ki ma possible kuma mun ci fuskantar wannan abin a arewacin Najeriya wasu aka bar mu a baya Usman Kabara because muna zuwa workshops a Lagos muna zuwa so many things mata sun riga sun yi kan cut a bit ya believe cewa gaskiya sun mana nisa sun mana nisa mu ma matan duk abin da zamu yi fa sunan Allah a ciki
to amma Muhibbat Abdulsalam yawanci zaki ga cewa yana da nasaba an ce da arewa to bari mu koma kin san ni tambaya ta lokaci daga karshe sai kiji mai dan zafi ce Muhibbat naji labari an ce ai Muhibbat ba Bahaushiya bace ke ba Bahaushiyar bace da gaske ne wannan
da jami'a ne ba kuma an ce mun ba Bahaushiya bane ai yar Najeriya ce sai ka fi kowa sani a Kaduna aka haife ni a Kaduna da girba a Kaduna ne komai so kaga zan yi ce maka bidar arewa
ni da nake zuwa rumma mun zauna a ban abinci in ci in tashi in tafiya ta
Allah dukanta da gafara
Allah ya furta mata wace yare ce ke misali
yar arewa ce da yar kudu eh na hada kabila da yarbawa kai ka san margariya ne maka amala ai da yarjiya shi
amma abin da yasa nake tambayar ki wace kabila kika fito ba wai kurilla bace abin da nake so in fito da shi anan shine idan kika koma yankin Yarbawa sun ba wa mata dama suna nan ana damawa da su me yasa baki tunanin a dama da ke a bangaren Yarbawa da kika fito ba sai kika yi tunanin bangaren Hausa da kika hada da su ne kike san ki tsaya anan
a arewa aka haifi ni a Kaduna a arewa aka bire cibiya a arewa ne karatun boko ne Islamiya har na samu ne saukan alqur'ani har na san wasu littattafai duk a arewa ne har na je koli duk a arewa ne a arewa na yi aure a arewa na zuba ƴaƴa a gaskiya a koda yaushe duk inda na je in ban da kai da kai min wannan tambaya ba na ko Lagos na ce cewa suke ne Kano lokacin da nake Kaduna kuma suke ne Madan Kaduna a gaskiya na fi prefer in cewa mu zauna a arewa mu farfado da mata ina harka da NGO da yawa na lura cewa ma ko a sana'a ne da iya zaman aure sai an bar ƴan arewa a baya to wani lokaci muka kirkiri workshop a Lagos din da na koyo dan in ga cewa mun taimaka mu matan arewa eh gaskiya arewa ita ce a gaba na dan sai dai in ce eh can ba za ka
cika ba
kasar ka ba amma dai kuma inda na sigajiya ni ma ina so a sigajiya na a wannan bangare
a yanzu haka harkar film babba harka ce a duniya amma kuma tana shan tarnaki a Kano ko a arewacin Najeriya inda ake muka kallon hadarin kaji me zaki ce
ai duka dai civilization is part of it kace harkar fim ta zama babban harka a duniya a harkar fim kadai ne zaka ga cewa mutane sama da miliyan 6 kowa na samun abin da zai kai bakin salati ne a harkar fim harkar fim ne kadai ke generating din revenue da yawa to wasu suna tunanin nan da muke hurɗa mata da mata domin ɗan iska ne to kuma ba haka bane a kowane irin sana'a ana samun nagari ana samun nagari
dole
akwai taron da nake da naga wata mata yanda take shiga cikin maza na ce kai ba zan iya ba ina gefe shiga ban samu nayi coverage din abin da nake so in je
ba
yanda take shiga cikin maza wannan ya furde ta wace burge ta kuma ba yar cin ba ce kuma in gaya maka ne faɗa ce a ji a cikin mutane ana ganin ke cikin ya aziki misali ni ban ce mata fasika ba amma dai abin da kai din nan zan iya cewa kai ta yi fasikanci ya fata ki saboda shi kanta mazu sallan Allah ya kuma bar ku yi abin da za a zargi
Muhibbat Abdulsalam auren mata ƴan fim baya zuwa ko ina ya kai nake dadi
ba na wa kadai bane ya dadi wasu ba kawara
eh amma dai kadan ne ya dadi a yanda bayanai suka nuna
eh to gaskiya a lokacin da na haɗu da miji na lokacin da yake min to maganar aure Allah na gaya mu wani ce in dai zabin ka ne Allah ka tabbatar in ba zabin ka bane ka tarwata gara eh shekara da shekaru ban aure ba da ake nayi na ba wai ina alfahari bane ko ko ina kuri anything kan haka to gaskiya a harkar aure na ni da shi a harkar zaman aure na da babu ƙarya ba muna bama ma juna muna fanci mun shimfida komai ne akan gaskiya
to shi yasa kuke fitowa a kitchen ɗaya kuna dafa abinci tare na ga yana ta dukkan gadi kina ta da shi yayi tukin to
sana'an dafa abinci ne that is number 1 and number 2 kuma ko muna san mutane da yawa su gane mutumin arewa ba wai ina gashin dan arewa ba mutumin arewa he believes wata kadai ita ce za ta yi aiki kace kada kike ce za ki aiki gida wallahi ƙarya ne ya kamata miki ya ce maka mata kuma kan ya kamata a ce miki ya iya saki da kaga mata a lokaci wahalar da muke sha kuma mu ce wai a'a to wahalar da mata a lokaci take ga mutum yayi breaking down ba wanda zai dafa abin to wannan shi da muke na the lot of abu muke ce mu koya mutane wasu kuma ba zan ga maka akwai difficulty da naga cewa ni na iya wasu ba su iya ba wata fai ta yi dubi idan ce shinkafa da mai da yaki akwai yanda ake sarrafa shinkafa ta hanya kamar kala 20 da kalar turawa kala 100 ma to kuma mutum ya san amfanin shi ya san abubuwa to shi yasa ka gano kuce da birki ne da miki na wanda ni mu yi ba ta kala ni na kirkira sai na ja cikin abin
ake nuna to wannan shirin nan shi kuma wanne ne wancan mata zalla
fim ne bai Kabiru Musa Jamma lokacin da yayi wani film din sa na turanci Light and Darkness shi ma akan ilimi ne yake film din to miji na ya ba directing yake ne assistant director sai ga wani lokaci da miji na ya gaji na kan karbi kamera in karbi komai sai ni aiki sai ice mishi shi ya huta ne kuma idan na gaji shi kuma sai ya ci gaba da aiki kawai sai yace to shi kenan next film din sa insha Allah kuma anti tsaraki fi dadu mama da so sai ta kawo da faru kuma shin ne akan mata cewa su ma ne mutana anti because the post driver conductor tamamma kici to kuma motan mata kawai ake dauka motan mata kawai ake dauka ba a daukan maza
lalle dole ce mata zalla
kaga kaga anan ma muna gara ma gwamnati ne da sai cewa gwamnati ya kamata ta ji idan ma mata mota su kai
su kaka ta suwala
ta dauki da mai cewa yawa babu wani namiji na gurjan ka a cikin mota ko da san kai ne ka san nan ne ka zauna ku da wani namiji in da kanshin turaren ku ko kanshin turaren ku sai ka kuma ya kamata a ce ayi abu da za a nisantar da jini ga al'umma
haka
to gwamnati din abin da a gwamnati din shi din ma ta ganna ki ga kuma sannan muna so mata ka zauna haka kawai
yanzu ai karshe
ko a cikin gidan ki zaki kuma kunde diki da addu'a insha Allah Allah zai rufa miki
ta Allah da darfa muna shi to Muhammad Abdulsalam kenan yar wasa a da sannan kuma yanzu ta bayan ta aure kuma ta rikide ta zama director mata director fina-finai kuma
kallabi tsakanin rauna
yana da kyau saboda yawanci dama kamar magana da muka yi a cikin hira zaki jinai magana akan cewa mata suna fuskantar kalubale zai kiga kamar a siyasance a ganin ba za su iya ba a ne to zai gashi a ko ina ana ta faman bugawa da su kuma in haka ba aka ba su damar kuna iya kokarin ku to da mafita ce ku ji tsoro Allah kar ku ce gona da irin an ba ku dama haka sai Allah ya sa mu dace to mako mai zuwa kuma insha Allah Maryam ba mu fa kyale ki ba dan sai kin dan sake zakule mana wasu bayanan yan yali din mun ƙara hadawa eh saboda abin da yasa muke son mu fito da shi shine ya karfafa gwiwar yara matata da suke gida domin nan gaba in za a yi irin wannan abu
su fito da
neman saboda a dama da su domin koyan shugabanci abu ne mai muhimmanci
za mu sake magana da su matasan su ma din waɗanda kaman wanda suke sauraron mu suna so su ma su fito su nema yadda ake bi a nema wannan shirin da akwai yadda ake
kaidojin matakan
da ake bi din nan to insha Allah su zamu ma ƙara tattauna da su su muku bayani ko da yadda za ku same su ma
za ku yawa sannan ko ta shafin mu za su iya gaya mana wanda suka zama suna da ra'ayin su ci gaban hira sosai akan shi to yanzu kan Ahmadu din
Maryam Bashir Bagaji Safinatu Sodenki
sai kuma Daniel Brown da ba da umarni shirin da engineer mu ne Mr. John sai wanda da ma Facebook Live Solomon Jack ni Usman Ahmed Kabara Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa a yi hutun karshen mako lafiya Allah kai mu litinin
amin Maryar Amurka yau ta cancance da bincike ta zaro zance ba ruwan sa yau da malalace
yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba
yau ya gode muryar Amurka da kiran kuma ta san yau